شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأنا أقول بدعوة الله سبحانه وتعالى هي برمنا العيوب وحمد الله ونسلم أولا ما صلاتينا ربما لم يمو الشيخ كبير أحمد Allah ya ji kansa ya gafarta masa mun hadu kamar yadda muka saba don ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma wanda in zan tuna daidai yau biyar ko ga watan rajab hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana da shekara 1445 wanda ya daidai da 16 haka ne 17 ga watan daya shekara ta 2022 miladiya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon fadan abin da ke daidai Allah ta'ala kuma ya taimake mu wajen aikata daidai a wancan karatu mun dan kawo karshen suratul fatiha duk da ina ganin kai tsaye yau din in za a mun hakuri kamar ban shirya wa yin tafsiri ba na so in ba da uzuri ya tsallaka sai wani satin kuma sai nake ganin idan an ta ci gaba da hakan ta iya yiwuwa rashin shirin ya ci gaba da wanzuwa amma idan har aka zauna mai yiwuwa ba a rasa abin da za a ce ba sai ya zama ko matashiya wanda in Allah da wani sati sai a dora kai tsaye a tafsirin insha Allah amma tun da dai Allah ranma ya riga ya zauna da niyyan kuma tafsiri ina ga ya karanta mana suratul fatiha daga nan kafin ya gama sai in yi browsing din akan me zan yi magana insha Allah Allah ya sa mu dace na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
إن شاء الله تعالى إلى غنى إذا الله يا وجه غبا za mu dubi wani hadisi da Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaito shi hadisin da kuma ina ga sananne ne a wajen mu gaba daya yana nan farko-farkon kitabus sala a cikin umdatul ahkam wanda aka karbo shi daga wani da ake kira Abu Amru ash-Shaybani asalin sunansa Sa'ad bin Iyas shi Sa'ad bin Iyas yake cewa حدثني صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله yace akhbarani bihinna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam walaw istazattuhu lazadani bukhari da muslim suka rawaito hadisi muttafaqun alaihi wannan hadisi shi wannan abu amru ash-shaybani yake cewa ma'abucin wannan gida ya ban labari sai yayi nuni da hannunsa zuwa gidan abdullahi dan mas'ud Allah ya kare yadda a gare shi wato yana nufin Abdullahi dan Mas'ud shi ya bashi labarin abin da zai faɗa din nan sai yace shi Abdullahi dan Mas'ud yace na tambayi annabin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi nace wani aiki ne daga cikin ayyuka yafi soyuwa a wurin Allah madaukakin sarki wani aiki Allah yafi so daga cikin ayyuka gaba daya sai Abdullahi dan Mas'ud yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ban amsa da cewa na farko as-salatu ala waqtiha sallah akan lokacinta ba aikin da Allah ke so kamar wannan yace daga nan sai na saka ce sa'an nan kuma sai wanne yace sai biyayya wa iyaye yace sa'an nan nace sai wanne yace sai jihadi fi sabilillah sai ce waɗannan abubuwa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi shi ya bani labarin su kuma da na buƙaci ya ƙara mun da ya ƙara mun to wannan hadisi idan muka dube shi mai yiwa mu kalle shi ta fuskoki guda uku idan mun samu dama hala mu dan ƙara fuska ta farko bangaren tauhidi wanda shine jigo a dawan ahlus sunna gaba daya fuska ta biyu mu kalle shi ta bangaren fiqihu sannan fuska ta uku sai mu kalle shi bangaren aulawiyya science of priority na farko muka ce za mu kalle shi ta bangaren aqida me za mu hararo a cikin wannan hadisi na aqida za mu hararo cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana da wata siffa ta son abu Allah yakan so abu wannan hadisi yana tabbatar da haka domin Abdullahi dan Masud ya ce ayyul a'mali ahabbu ila Allah azza wa jal wasu ayyuka ne daga cikin ayyuka Allah madaukakin sarki yafi son su annabi kuma sai ya bashi amsa kai tsaye da cewa sallah akan lokacinta kaga kenan Allah yana son sallah akan lokacinta wannan sai nuna mana Allah na dauke da wannan siffa ta soyayya to sai dai a har kullun kamar yadda malaman mu ke ce mana idan Allah ya tabbatar wa kansa siffa ko manzon Allah ya tabbatar wa kansa siffa to za mu tabbatar masa kamar yadda ya tabbatar wa kansa ko yadda manzo ya tabbatar masa ba tare da fara tunanin yanzu yadda Allah yake son abu kaza irin soyayyar da ni ma nake yi ma abu a'a Allah dai yana so sai mu tsaya anan Allah yana so duk wanda yace Allah bai da siffa ta so sai mu ce a'a wannan ba gaskiya bane annabi ya tabbatar mana cewa Allah yana da siffa ta so domin Abdullahi dan Masud ya tambaye shi wasu ayyuka ne Allah yafi so sai ya ce masa sallah akan lokacinta to idan muka dubi siffa ta soyayya din nan zamu ga Allah subhanahu wata'ala da ikon sa yakan so mutum shi karan kansa kuma yakan so mutum saboda wata siffa da mutumin ke dauke da ita sannan kuma Allah ta'ala yakan so ma abinda ba mutum ba idan muka duba cikin Qur'ani da hadisi zamu ga Allah subhanahu wata'ala yakan so wadansu siffofi daga cikin siffofin mutane daga ciki ya ayyuhal ladzina amanu man yartadda minkum an dinihi فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه يا ku wayanda suka imani duk wanda ya ridda daga cikin ku ya bar addinin sa to da sannan Allah zai zo da wayan su mutane me siffan wayannan mutane yuhibbuhum wa yuhibbunahu su suna son Allah kuma Allah ma yana son su idan mutun ya samu wannan ayata kaloshi Allah ka samu a cikin wayanda kake so kuma su ma suke son ka Allah subhanahu wata'ala ya fada a wani waje cewa inna allaha yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirina Allah yana son masu yawan tuba kuma Allah yana son masu yawan tsarki wannan je Allah subhanahu wata'ala ce fa aqsitu inna allaha yuhibbu al-muqsitina Allah yana son masu adalci kaga duk wadannan siffofi ne da Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar wa kansa cewa yana son masu wayannan siffofi don haka lallai idan mutum yana so ya samu soyayyar Allah ya zama daga cikin wanda suke taimakawa addini domin kamar gorantawa akai ma wayanda ake karanta Qur'anin a gaban su cewa duk wanda fa ya ridda cikin ku to bai cutar da kowa ba domin Allah zai iya kauda ku gaba daya ya zo da wayansu mutane su kuma wayannan mutanen da za a kawo yana daga cikin siffan su suna son Allah kuma Allah yana son su to sannan Allah ta'ala ya ƙara tabbatar mana soyayya zuwa ga wayancan mutane da muka ambata yana son masu yawan tuba kaga idan mutum na so ya kasance daga cikin masoyan Allah subhanahu wata'ala to akwai bukatan yawan tuba astaghfirullah wa atubu ilayhi manzon Allah ya ce ku rika neman gafaran Allah kuna tuba zuwa gare shi domin nima a rana nakan nemi gafaran Allah in tuba zuwa gare shi aktar min 70 marra wa fi ruwayatin kuma 100 marra sau 70 ai fiye da 70 ko kuma sau 100 ka tsara wa kanka kar a waye gari baka yi wannan ba sannan kuma Allah subhanahu wata'ala yana son masu adalci to duk lokacin da zaka yi magana ko zaka yi aiki ya zama akwai adalci a ciki domin me Allah yana son masu adalci Allah ya tabbatar wa kansa wannan siffa ta adalci wannan siffa ta tsarki wannan siffa ta yawan tuba Allah yana son irin masu wannan siffa din haka nan idan muka duba zamu ga annabi inna allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan kaannahum baniyan masu daga Allah yana son wayanda suke yaki idan sun zo yaki din ya zama suna yi ne fi sabilihi sannan kuma suna yi sahu sahu kaga wannan sifa ce da Allah subhanahu wataala ke son masu irin wannan sifa din kamar yadda akwai da irin wayannan sifofi da yawa a cikin alqur'ani haka nan zamu ga annabin Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya faɗa a cikin hadisi cewa gobe lawtiyannar rayata gadan rajulun yuhibbuhu Allah wa rasuluhu wa yuhibbu Allah wa rasuluhu gobe idan Allah ya kai mu zan bada tuta bi ma'ana jagoranci na yakin Khaibara ma wani mutum wannan mutumin Allah yana son sa manzon Allah na son sa kuma shi ma yana son Allah da manzon sa Umar dan Khattabi Allah ya kare yadda a gare shi yace muka koma gida muna tuna nan mu waza a bayar yace ban taba sha'awan shugabanci ba a rayuwa sai wannan rana ba don komai ba sai don naji wanda za a bashi tutan nan Allah da manzon sa suna son sa shi ma yana son Allah da manzon sa a ce na samu sakamako kai tsaye daga Allah cewa yana so na ai magana ta riga ta kare ta sai ne burin ina ma da ni za a ba mu wannan jagoranci da lokacin da suka fito gaban manzon Allah kowa yana zuwa gaba-gaba yana so ina ma a ce wa shi za a bayar sai annabi ya tambaya ina Ali ibn Abi Talib sai aka gaya mar idanunsa yana ciwo annabi ya aika aka kira shi ya mar tofi idanun ya warke kamar da baya ciwo yanzu kaga wannan nassi ne daga manzon Allah cewa Allah yana son Ali ibn Abi Talib manzon Allah ma yana son Ali ibn Abi Talib sannan kuma Ali ibn Abi Talib yana son Allah da manzonsa kaga wannan soyayya ce ta mutun shi karan kansa an tabbatar mar cewa ana son sa to haka nan zamu ga Allah subhanahu wataala kuma yakan so wayansu wajeje daga cikin wajeje na duniya gaba daya kamar yadda hadisi ya nuna lalle mafi soyayyen wuri a doron kasa a wurin Allah masajiduha sune masallatai duk inda kake tunanin akwai soyayyar Allah to ba inda ya kai masallaci inda a doron kasa ne Allah yana son masallaci to kaga Allah subhanahu wa ta'ala kenan yakan so wasu abubuwa wa'anda ma ba mutane ba kamar yadda yake so masallati a doron kasa to lallai idan mutum yana son soyayyar Allah subhanahu wa ta'ala akwai bukatan ya dage kuma lallai idan bawa ya dage zai iya samun haka wani hadisul qudsi Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa da kansa yake cewa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi bawa na bai taba kusanta na da wani abin da nafi so ba kamar yazo da abin da na faranta masa sai ya ce wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu kuma bawa na ba zai gushe ba yana kusanta na da nafil filo face har sai na so shi fa idza ahabbtuhu idan na so shi kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi zan zamo jin sa wanda yake ji da shi wa basarahu alladhi yubsiru bihi zan zamo ganin sa wanda yake gani da shi wa yadahu allati yabtishu biha zan zamo hannun sa wanda yake damka da ita wa rijluhu allati yamshi biha zan zamo kafar sa wanda yake tafiya da ita wa la in sa'alani idan ya roke ni lawtiyannahu wallahi zan bashi wala ne sta'aza ne idan ya nemi tsari na lau'i zannahu wallahi zan tsare shi yanzu me ya kai bawa zuwa ga samun wannan matsayi soyayyar Allah me ya kai shi zuwa ga samun soyayyar Allah yana kusantan Allah da farillai saboda haka indai kana so ka je wa Allah da abin da yake so to ka fara da farillai kar ka tsallaka na filfilo baka yi farillai ba da farillai ake farawa Allah ce bawa na bai taba kusanta na da abinda nafi so ba kamar abinda na faranta masa kaga wannan formula ce da mutum zai dauka a cikin dukkan al'amura gaba daya malam ni ne ana bi na azumi na sha guda biyar amma yanzu ga 6 Shawwal da wanne zan fara eh to malamai sun yi sabani kaza yayi kaza 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 to idan mutum ya mutu bai 6 Shawwal ba Allah zai kama shi ne zai azabtar da shi akan wannan amma idan mutum ya mutu akwai bashi akan sa kuma fa haka bashi ya kamata mutum ya fara biya kenan a rayuwanka na yanzu sai ya zama mutum yana bin ka bashi kuma ka zo kana bashi kyauta ai ka fara da biyan bashi tukunna wanda in ka je lahira za a fara tambayan ka akai don haka Allah ce bawa na ba zai kusace ni da abin da nafi so ba kamar abin da na faranta masa sai ne ce kuma bawa na ba zai gushe ba yana zuwa mun da nafil filu face sai na so shi kaga ya kara samun soyayyar Allah kenan bayan yayi farillan kuma ya kara da nafil filu to yaya mutum zai iya gane cewa Allah yana son sa zai zama yana gani da ganin Allah idanunsa ba zai ga abin da Allah baya so ba zai zama yana ji da jin Allah kunnensa ba zai ji abin da Allah baya so ba zai zama yana damka da hannun Allah Allah ba zai bashi dama ya damki abin da Allah baya so ba zai zama yana tafiya da kafafu
na Allah subhanahu wataala ba zai bashi dama ya taka zuwa inda Allah baya so ba. Wannan alama ce da mutum da kansa zai iya ganewa ya assessing din kansa ya gane imaninsa akwai nauyi ko ba nauyi. Don haka Allah ta'ala mafi abin da yafi so farillai, idan mutum yayi farillai sai ya biyo da nafifilu. Kaga wannan sifa ta soyayya Allah subhanahu wataala yana da ita. Sannan kuma a wajen soyayya din zamu iya ƙara fahimtar cewa Allah yakan so wani abun fiye da wani abun. Yanzu anan an ce a cikin ayyuka wasu ayyuka Allah yafi so, sai ya ce as-salatu ala waqtiha. To amma zamu iya kaddarawa kamar wannan yana nufin ayyukan da gabobi ke aikatawa, domin inda hadda ayyukan zuciya zai fi soyuwa a wurin Allah ya zama bawa yayi imani kafin ya salla akan lokacin tukunna. Idan bawa yayi salla akan lokaci amma ba imani, wannan salla ba za ta zama karbabbiya a wurin Allah ba. Zaka ayyukan da gabobi ke aikatawa ba wanda Allah ke so kamar as-salatu ala waqtiha. To daga nan kuma akwai wani wanda Allah ke so bayan wannan, sai ya tambaye shi, sai ya ce masa biyayya wa iyaye. Bayan wannan akwai abin da Allah ke so kuma, sai ya ce masa mene? Sai ya ce masa al-jihadu fi sabilillah. Kaga abin kenan mataki mataki ne. To idan mutum ya zama mai wayo, ana iya wayo a cikin addini ai ko? Idan ka zo ayyuka guda biyu ko guda uku sun zo maka, me zaka yi? Zaka dauki wanda yake yafi soyuwa a wurin wanda shi zaka yi don shi. Allah yafi son sallah akan lokaci, sai ga sallah akan lokaci ya zo, sannan daga nan sai biyayya wa iyaye, sai ga iyayenka sun sa ka aiki, da wanne zaka fara? Idan har biyayya wa iyayen zai kai ga fitan lokacin sallah, kaga da sallah din zaka fara. Idan kuma ya zama iyayenka sun sa ka aiki, sannan kuma ga jihadi za a je fi sabilillahi, za a je wazi, za a je kaza, da wanne zaka fara? Zaka fara da biyayya wa iyayen nan ne kafin tafiya wajen jihadi din tukunna. In kai haka ka zama mai hankali wanda ya san me yake kenan. Saboda Allah ya fi son sallah akan lokaci, sannan sai mene? Sannan sai biyayya wa iyaye, sannan sai mene? Sannan sai jihadi fi sabilillah. To dole dan adam ka zamo kana da wannan science of priority, kana iya bambantawa tsakanin abin da aka fi so da abin da kuma ake so. To idan ka zo zaka gabatar da abin da aka fi so akan abin da ake so. Saboda haka sallah akan lokaci Allah subhanahu wataala ya fi so, daga nan kuma sai biyayya wa iyaye, daga nan kuma sai al-jihadu fi sabilillah. A dan wannan bangare din mu bar shi anan, in mun samu dama ma daura daga ƙarshe. Idan mun koma ta bangaren fiqihu, zamu ga wannan hadisi yana magana akan sallah akan lokacinta. Kuma shi ma ina ga mai wannan littafi da na ambata Umdatul Ahkam ya kawo hadisin ne a Kitabus Salah Babul Mawaqit, littafin da ke magana akan sallah, sannan babin da ke magana akan lokutan sallah din. Sai ya fara da kawo wannan hadisi kamar ishara ne zuwa ga cewa za mu gaya ma lokutan sallah. To in dai kana so ka yi abin da Allah ya fi so, to ka kiyaye waɗannan lokutan sallah, ka yi su ba tare da lokuta din sun fita ba. Yin haka yana kai ka zuwa ga samun soyayyar Allah subhanahu wa ta'ala. Hadisan gaba sun yi bayanin lokutan sallah din, amma ba abin da za mu ɗauka nan. Yana daga cikin ni'ima da falala da wannan hadisi ke tabbatar mana, sai aka ce as-salatu ala waqtiha, sallah akan lokacinta, ba ce as-salatu fi awwali waqtiha ba. Da an gara masa ya ce sallah a farkon lokacinta, sai zama in ba kai a farko ba ka rasa wannan falala din. Amma sai aka ce as-salatu ala waqtiha, sallah akan lokacinta, kaga kenan ko a farko kai, ko a tsakiya kai, ko a ƙarshen lokacin kai, ya shiga cikin as-salatu ala waqtiha. Wannan ai falala ce da ni'ima wanda za ta iya shafan kowa in ba saka ciye ba. To sai mu ce yaushe ne lokutan sallah din? Hadisi mafi shahara game da lokacin sallah ba kaman hadisin Jibril alayhi salatu wassalam, wanda mala'ika Jibrilu ya zo ya karantar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokutan sallah aikace, wanda kuma hadisai da dama sun biyo baya wanda suke nuna lokutan sallah din. Idan muka ɗauka yaushe ne lokacin sallan azhar, yana farawa da zaran an samu zawali, rana ta gota daga tsakiyar sama, lokacin sallah za ta yi ko? Har zuwa yaushe? Ila an yasira zillur rajuli katulihi, har zuwa lokacin da tsawon mutum zai kai daidai da inuwansa. Idan yanzu ka gwada tsawonka kafa hudu ko kafa biyar, to sai ka tsaya, sai ka dubi inuwanka, sai ka saka alama, sai ka taka, sai ya baka daidai tsawonka, to lokacin sallah azhar ta zo geji. Da zaran an yi zawali an shiga lokaci, da zaran an je wannan lokacin da inuwa mutum ya kai daidai tsayinsa, to an gama da lokacin sallan azhar. sai ce malam ya hadur waqtal asri matakar lokacin la'asar bai zo ba yaushe ne lokacin la'asar kuma lokacin da tsawon mutun ya gota akan tsayinsa inuwan mutun ya gota akan tsawonsa misali tsawon mutun kafa biyar ne da aka taka sai aka ga tsawon inuwansa ya dan gota akan kafa biyar din nan to la'asar ta shiga sai ce ilal ispirar lokacin da asar zai ci gaba da gurana kuma har zuwa lokacin da rana za ta yi fatsi-fatsi kuna wannan hausan ko to zuwa ispirar wanda lokacin salar da asar kenan daga nan sai ce lokacin magariba kuma malam ya gabe shafaqal ahmar matakar wannan jan shafaki din nan bai bace ba kenan tun daga faduwar rana har zuwa lokacin da wannan jajajaje da ke bin rana wajen faduwa din nan zai bace gaba daya lokaci ne na sallar magariba da zaran ya bace kuma an shiga lokacin sallar isha'i shi kuma lokacin sallar isha'i zai ci gaba da gudana har zuwa lokacin da dare zai raba tsakiya to da shi ma lokacin isha'i ya wuce daga nan sai sallar asuba sallar asuba kuma lokacin zai fara da zaran alfijir na biyu ya fito har zuwa lokacin da rana za ta bayyana wannan lokacin sallar asuba kenan to haka malaika jibrilu ma yazo wa annabi yayi sallar a farkon lokacin yayi a ƙarshen lokacin duka sallolin nan guda biyar da ya gama sai ya ce wayannan tsakanin shine lokutan sallalin nan guda biyar sai ya zamo kenan yin sallah a wayannan lokuta gaba daya shi zai sa mutun ya dace da wannan hadisi na as-salatu ala waqtiha duk da cewa wanda zai gabatar a farko zai iya zama ya dan fi saboda yayi abin akan lokacin da koda wani abu ya gitta dai ba zai samu matsala ba don haka sai ya zamo wadannan lokuta na salloli guda biyar yana da muhimmanci musulmi ya zamo ya kiyaye su kafin mu wuce zuwa gare su idan akwai malaman fiqh ba wai zan kushe abinda suke cewa ko unwarware fata wanda ake bayarwa tun muna yara ba amma dai zan bukaci karin ilimi muka ce lokacin sallar azhar na farawa daga yaushe zawal lokacin da rana ta bar tsakiya har zuwa yaushe lokacin da tsawon mutum zai kai daidai tsawon inuwansa ko in ce tsawon inuwansa zai kai daidai tsawon sa wannan shine hadisi ya tabbatar sannan lokacin la'asar kuma zai fara daga lokacin da inuwan mutum ya dan wuce tsawon shi har zuwa lokacin ispirar to a wannan waje malaman fiqh suna kasa lokaci kashi biyu akwai waqtu ada akwai waqtu darura shine sai akwai muqtari akwai kuma daruri to wannan daruri kamar yadda suka kasa shi ina ga darurin azhar da la'asar suna tafiya tare ko har zuwa magariba haka ne to anan sai mu ce shin akwai dalilin da ke goyon bayan wannan magana daga qur'ani ko hadisi cewa zaka iya yin azhar idan bukata ta kai ka zuwa ga yin azhar din bayan ispirar lokacin la'asar ya shiga za a iya yin haka idan ba gane wannan ba farin zo gaba zan zo gaba zan zo inda abin zai kara fitowa sosai lokacin sallar isha'i yana farawa da zaran shafaki ya bace yana karewa kuma zuwa yaushe tsakiyar dare haka hadisi ya ambata kai tsaye to sai mu ce na farko yaushe ne tsakiyar dare dare yana farawa daga faduwar rana saboda wajen azumi an ce mana summa atim musyam ila al-layli yaushe ne al-layl annabi ya ce idza aqbala al-layl min hahuna wa adbara an-nahar min hahuna wa gharabatish shamsu faqad aftara as-sa'im idan rana ta fuskanto daga nan wuni ya fuskanto daga nan rana ta fadi to mai azumi ya sha ruwa ko ya sha ko kare sha dai lokaci yayi kenan faduwar rana ake lura da shi ko da zarar rana ta fadi to dare yayi yaushe ne kuma karshen dare fitowar alfijir to kenan ashe awannin da ke tsakanin faduwar rana da fitowar alfijir shine lokacin dare to sai mu ce yaushe rana ke faduwa a yanzu karfe 6 da minti 20 ko 15 so mu je da minti 20 din yaushe kuma alfijir ke fitowa shi ma shima 5 da minti to shima mu je da minti 29 kenan dare na farawa karfe 6 da minti 20 7 da minti 20 8 da minti 20 9 da minti 20 10 da minti 20 11 da minti 20 12 da minti 20 1 da minti 20 2 da minti 20 3 da minti 20 4 da minti 20 5 da minti 20 mun samu awa 11 da minti 10 wannan shine dare to idan muna so mu gane rabin dare zamu raba shi biyu sai mu dauki awa nawa awa 5 da minti to he mu dauko shi daga farko muna da 5 da minti 20 ai 6 da minti 20 ta fadi 7 da minti 20 8 da minti 20 9 da minti 20 10 da minti 20 11 da minti 20 mu kara minti 35 din mu zai kai mu nawa 12 ko 11 saura minti 5 ko 12 ne ko 11 ya biyo saura minti 5 to lokacin sallar isha'i ya zo karshe to amma a wancan fatawa na fikihun da muka saba akwai daruri kuma da lokacin sallar isha'i yana kaiwa har zuwa yaushe har zuwa fitowar alfijir to wannan din nake cewa akwai dalili na aya ko hadisi dake goyon bayan haka domin zamu iya samun rudani a lokacin da mata jininta ya dauke karfe 12 shin za ta yi sallar isha'i ko kuma an wuce lokacin sallar isha'i idan mun ce lalle akwai daruri za ta yi sallar isha'i kenan idan ko mun ce ba goyon bayan dalili to ba wanda ya sai wajabta mata yin sallah sai Allah ko manzonsa to idan mun samu dalilin da ke goyon bayan cewa akwai daruri na lokacin sallar isha'i har zuwa wannan lokaci na fitowar alfijir sai ya zama sallar isha'i na kanta in babu kuma fa sai mu bada fatawa kamar yadda muka gani babban malami Al-Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen yake cewa yace ba alaka tsakanin karshen lokacin isha'i da farkon asubahi kamar yadda ba alaka tsakanin karshen lokacin asubahi da farkon lokacin azhar idan da mata jininta zai dauke bayan rabin dare yace ba wani sallar isha'i akanta amma inda zai dauke kafin rabin dare to dole za ta yi sallar isha'i din amma inda dare ya bada baya wa rabi to ba sallar isha'i akanta saboda mai lokacin isha'i ya wuce yace daidai yake da idan rana ta riga ta fito sai jinin mata ya dauke za ta yi sallar asuba ba za ta yi ba saboda ba alaka tsakanin lokutan guda biyu to haka nan shi ma wancan din yace iri ɗaya ne ba dalilin da ya nuna cewa kuma akwai wannan alaka tsakanin lokuta din har ya kafa hujja da wannan hadisin da nayi ta karantawa da kuma fadin Allah subhanahu wataala aqimis salata liduluki shamsi ila ghasaqil layli wa qur'anal fajr inna qur'anal fajr kana mashhuda aqimis salata ka tsaye da sallah liduluki shamsi bi ma'ana min duluki shamsi aduluki yana nufin azwal daga gotawar rana ila ghasaqil layli har zuwa duhun dare sai yace wa qur'anal fajr sannan kuma ayi sallah din a lokacin da alfijir ke bayyana sai ya nuna kenan ashe da an so a hada alaka tsakanin karshen isha'i da farkon asuba sai a ce aqimis salata liduluki shamsi ila tulu'il fajri amma sai aka ce ila ghasaqil layli qur'ani ya tsayar da lokacin zuwa duhun dare daga nan kuma sai aka dauko wa qur'anul fajr sai aka kawo shi ba hada alakan karshen wannan da farkon wannan ba haka nan farkon wannan da karshen wannan ba an fahimta abin da nake so yanzu to zan kafa mu wace akwai dalilin da zai goyi bayan wancan fatawar muqtari da daruri din a hadisi akwai lokuta guda biyu da suke da darura akwai magari akwai la'asar akwai kuma asuba hadisi ya tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa man adraka raka'atan qabla an taghruba ash-shamsu faqad adraka al-asra ai a can baya yace lokacin sallar isha'i ai lokacin sallar lazar malam ai ilal isfirar ko zuwa isfirari lokacin da rana za ta yi fatsifatsi kaga lokaci ya kare kenan da zarar an wuce wannan lokacin an wuce amma sai yace duk wanda ya riski raka'a guda daya kafin rana ta fadi ya riski al-asr idan suke nan larura ta shiga bai samu yayi ba har zuwa lokacin da rana tana dabda faduwa yayi alwala ya zo ya kabbara yayi raka'a daya rana ta fadi kafin ya karasa sauran ukun yayi su ne bayan rana ta fadi annabi ce ya riski al-asr mun samu darura anan haka dan asubahi ma yace man adraka raka'atan qabla an tadlu ash-shamsu faqal adraka as-subha duk wanda ya riski raka'a daya kafin rana ta fito ya riski asubahi yayi nauyin bacci bai samu ya tashi ba yana tashi yayi alwala ya zo yayi kabbara ya fara sallah yayi raka'a daya kafin ya nabi rana ta fito kaga ya fita cikin lokacin amma annabi yace ya riski asubahi din to annabi da ya fadi wayannan guda biyu ya fada akan wancan isha'in ko kuma ya fada akan sauran sallolin azhar da magriba din idan ya fada shikenan dole ya zama su ma sun zama akwai daruri din idan bai fada ba kuma akwai ka'ida da suke cewa la yajuzu ta'khirul bayani an waqtil haja baya halatta a jinkirta bayani a lokacin da ake bukata ba zai taba yiwa mu siffanta waran mu cewa annabi yayi bayanin darura a wayannan lokuta guda biyu ya manta da wayancan guda ukun bai fada ba mun yaka mun kiyarsa wa annabi zato ba domin mun tabbatar cewa ya isar da sakon sa don haka dai ina tafiya akan wannan ra'ayi na babban malami Muhammad bin Saleh al-Utsaimin da yake cewa lalle wayannan lokuta lokacin azhar na karewa da zaran la'asar ta shiga don haka idan an riga an kai lokacin da inuwar mutum yake daidai da tsawon sa jini ya dauke sallan azhar na kanta da zaran ya tsallaka to an wuce azhar ba za ta yi shi ba sai a jira mene la'asar kawai la'asar kuma har zuwa faduwar rana idan har jinin ta ya dauke kafin faduwar rana to za ta yi la'asar in kuwa an kai bayan faduwar rana ba la'asar idan na magariba ne ya dauke kafin shafaki ya bace za ta yi magariba koda ba ta yi wanka ba sai ta yi wankan koda shafaki ya bace kafin ta yi wanka kuma za ta yi shi don ya same ta a cikin lokaci amma da zaran shafaki ya wuce sai jini ya dauke to abin da ke kanta shine sallan isha'i don magariba din ba ta same ta kan lokaci ba to haka nan isha'i kuma har zuwa lokacin da dare zai raba tsakiya da zaran dare ya raba tsakiya to shikenan lokacin isha'i ya wuce idan jinin ya dauke bayan rabin dare ya gota to shikenan ba sallar asuba isha'i akanta sai dai ta jira Allah ya kai mu asuba kawai haka nan kuma idan jinin ya dauke kafin fitowar rana to nan ma za ta yi sallar asubahi da zaran rana ta fito to shikenan kuma sai dai ta jira sallar azhar
malaka wannan wuri kenan idan har aka samu inuwar mutum ta kai barbadasu kuma ya san karu
Na'am.
Musaliya da kudura a yi sallar azhar sai mun haka ga
shi. Sai dai ya zama biya. Tunda akwai biya a musulunci. Idan larura ta samu mutum bai yi a lokacin da ya kamata ba, to dolen sa kuma zai biya. Wanda zamu zo mu yi magana akan biya din shine aulawiyya. Eh ramu ko kenan. Shi na kace qada. Akwai shi wanda ina ga yana daga cikin abinda zai biyo cikin zancen namu insha Allah. To idan mun fahimci lokutan sallah sai mu zo zuwa ga wannan gaba ta biyu idan ya zama an samu ta'aruf tsakanin sharuda na sallah sharadi ne na sallah a yi ta a lokaci sharadi ne na sallah a yi ta da tsarki sharadi ne na sallah a yi ta da tufafi a jikin mutum akwai sharuda irin wayannan haka ko to sai aka samu cin karo tsakanin wani sharadi da wani sharadi wanne za a gabatar kamar yadda na faɗa a dazu an samu cin karo lokacin sallah yayi yana dab da wucewa mutum mamansa ta sashi aiki wanne zai gabatar sallah akan lokaci an zo za a tafi taron wa'azi za a je wajen da'awa sai gashi nan mamansa ta sashi aiki wanne zai yi aikin mamansa zai yi kaga ya dauki wanda yafi ne ko to sai ya zama kuma sharuɗan sallah suna da yawa sharadi ne na sallah kai akan lokaci sharadi ne na sallah kai da tsarki sharadi ne na sallah ya zama kai da tufafi a jikinka sai ga lokacin sallah yayi yana dab da wucewa kai kuma baka da tsarki baka samu kuma hanyar da zaka kauda wannan tsarkin ba ya zaka yi taimama ko to sai ya zama matsalar ba ta taimama bane tsarkin ba a jikinka bane a tufafin da zaka yi sallah da su din ne ba kuma wani kayan da zaka sa a wajen tunda ana bukatar tsarki a jikinka a tufafinka da kuma wurin da zaka yi sallah din sai zamo ba maganar taimama ake ba ana magana na kan kayan jiki na basu da tsarki to ya za a yi sai mutum sai mene na ji wacce sai ya tura kayan sai ya yi sallan a haka sai ya yi sallan a haka saboda ya gabatar da yin sallah akan lokaci shi Allah ya fi so to tunda Allah ya fi son sallah akan lokaci yanzu abubuwa ne masu muhimmanci suka rubu da biyu amma ga wanda yafi muhimmanci shi za a gabatar sai a yi sallah da wannan kayan haka ka je jeji lokacin sallah yayi baka samu dama ka dawo ba kayan jikinka tabbas ba su da kyau sannan maybe ga janaba a jikinka janaba ka akwai mafita ai kai taimama kawai kai sallah ba matsala to kayan jikin ma ba su da kyau sai kai ta jira kuma dole sai na dawo gida na canza kaya kuma lokacin sallah zai wuce a habbul amali ilallahi as-salatu ala waqtiha aikin da Allah ya fi so shine sallah akan lokacin ta sai ka gabatar da sallah koda wannan kayan jikin ba su da kyau to ka auna wannan ma'auni na bayar kamar yadda malam din ya bayar duk abin da ka san zai ci karo da abin da aka fi so to ka gabatar da wanda aka fi so din an gane to insha Allah sai mu zo zuwa ga dazu me kace magana da kai dazu wannan ce zamu zo kanta ga gaban ta dazu amma na manta abin da ka faɗan kuma okay na ramuko idan mutum an samu larura ta kai larura har sallah ta wuce bai samu dama yayi ta ba to yanzu kuma shi zai dawo kan menene ramuko kenan ko ba asalin sallah din ba. To idan aka dora mukan nan menene ke bambanta ada'an da qada'an? Niyya ce ko? Mutum zai bambanta ta hanyar niyya. To niyya kuma sai za zo yana fada nawaitu ada'a salati subhi qada'an, nawaitu ada'a salati subhi ada'an. Ba wannan ko, kawai a ransa ya san cewa sallan nan da zan yi fa ba yanzu ne lokacin ta ba, amma larura ce wacce tafi karfi na ta sa na barta har zuwa wannan lokaci, don haka a raina na san zan yi ta ne don biya. Shikenan, bai samu falala na as-salatu ala waqtiha ba, amma dai insha Allah ana fatan sallar za ta samu karbuwa a wurin Allah subhanahu wataala. Allah ya samu dace. To idan muka fahimci wannan da kyau, sai mu tsallaka. Abu na biyu, bayan sallah akan lokaci, me na biyu da Allah ke so? Biyayya wa iyaye. To biyayya wa iyayen nan yana da matukar muhimmanci, ustazai matasa su fahimta cewa iyaye fa suna da matsayin da a duniya ba wanda ya kai su. Wallahi in ka cire manzon Allah ba wanda ya kai iyaye matsayi. Duk yanda zaka kai da kokarinka na hadda a masallaci da cin aswaki da duk abin da zaka yi, idan an koma aka ji mahaifiyarka tana ce kai wani kan ai, to Allah ya kyauta, wallahi ka bar wannan haddan Qur'anin ka je ka gyara alakanka da ita. Ya fi ma wannan haddan Qur'anin da kake yi, wunin masallacin ba zai amfanar da kai kamar wancan biyayyan ba. Duk yanda ka kai da kokarinka masallaci, ku ne sharan masallaci, ku ne saita kayan wa'azi, ku ne kaza, ku ne kaza, babanka yana can yana shan wahala, yana zuwa gona, yana zuwa kaza, na aikin wahala don rufe asirin gida, kai wai ga kanan ku ne masu saita kayan wa'azi da sauranka tukunna, kai baka fahimci wa'azin ba. Ka koma wannan bawan Allah ka taya shi aiki ya sa maka albarka, ya fi maka wannan abin da kake yi din. Yana da kyau matashi ya gane wannan. Ai yanzu addini nake yi, ai ibada nake yi, to wani lokaci kana so kai addinin ma iyayenka duk sun bi sun hana ka, waye ga maka yi musu biyayya din ba addini bane. Bawan Allah ya zo ya samu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yace ya manzon Allah, a rubuta sunana zan je jihadi. Amma Annabi da ya kalle sai yace ahayyun walida, iyayenka guda biyun nan suna raye? Sai yace yasna, yace fa fihi ma fajahid, je kai jihadin ka a wurin su. Duk abinda babanka ke so kai, abinda mamanka take so kai, shine jihadin ka. Ya hana shi zuwa jihadin da dashi yake tunanin kamar yafi falala din. Ka zo zaka je taron wa'azi, sai babanka ya ce gaskiya ba mu kare noman goran nan ba, dole sai mun kare kafin ka bar gari tukunna. Sai ka ce babanka ba ya san addini ko, tunda ya hana ka zuwa wajen wa'azi, kai ma baka fahimci addinin ba. Ka koma kai wancan noman yafi lada a wurin Allah fiye da wa'azin da zaka je. Ka iya zuwa wajen wa'azin ma ka zama mai laifi. Ka je gyara wani ne kai kuma kana nan a bace da kashi a jikinka, ka je kana wanke ma wani kashin sa. Idan muka duba alqur'anin Allah, duk inda akai magana akan bautan Allah za a kawo biyayya wa iyaye. A Ramadan kamar ko guda biyu, wa'budullaha wa la tushriku bihi
shay'an wa bil walidayni ihsana
wa
qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا
ووصينا الإنسان
بوالديه إحسانا
وإذ قال لقمان لابنه
وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا
irin wayannan suna da yawa a cikin alqur'ani. Duk inda Allah ya ce a bauta masa, sai kaji ya ce kuma a kyautata wa iyaye. In Allah ya ce a bauta masa, sai ya ce a kyautata wa iyaye. Kamar yadda wani sahabi yake cewa abubuwan nan guda uku ba a raba su, ati'ullaha wa ati'ur rasul, da'a wa Allah da da'a wa manzon Allah. In ka zo ka ce ka rike Qur'ani zalla, kana da'a wa Allah ba ka yi wa manzon Allah, ron nan ba kake bugawa, ba za a daga kullin ka ba, ba a raba su gaba daya. Idan ka zo kuma kana bautan Allah, amma kuma sai ya zama ba biyayya wa iyaye, wannan ma ron nan ba ne, ba za a dauki ranka ba. Haka nan wanda yazo yake sallah kuma baya bada zakka, shi ma duk inda ka ce aqimu salata nan za a ce wa atuz zakata, ba a raba su suma. To da haka lalle wajibi ne ka gane idan iyayenka suna da bukatanka, to mafi girman abin da za ka yi ka samu soyayyar Allah bayan ka tsaye da sallah akan lokaci, shine ka share wa iyayen nan hawaye, ka share musu hawaye. Har ma wani hadisi ya nuna cewa mala'ika Jibrilu yayi addu'a a lokacin da Annabi ke hawa mambari ko, kuma daga cikin addu'a ya don Allah ya turmusu hancin duk wanda ya samu iyayensa guda biyun nan a raye, amma bai yi abin da zai samu rahama ta dalilin su ba. annabi yace amin malaika jibrilu yayi addu'a din shi kuma annabi yace amin kana jin wannan addu'a za ta dawo wallahi ta karbo to duk abin da kake ciki wa'annan iyayen naka kada kai wasa da al'amarin su ka je ka rika samun lokaci kana sanin menene damuwar mahaifiyarka iya abin da zaka iya tsakaninka da Allah kai ka san meye damuwar mahaifinka iya abin da zaka iya tsakaninka da Allah kai wannan shine takinka a rayuwa ka zamo ka rabu da su lafiya suna sa maka albarka koda kana ganin kamar kana da gaskiya cikin wasu abubuwa idan suka ba baki to kana iya samun matsala a wasu wajeje din mun san hadisin Jurayji ko me ya faru kaga sallah yake mahaifiyarsa da zo tana kiran sa shi kuma ya dan tsaya da ya dan yi skelin da ya dan yi skelin sai ya ce ya rabbi ummi wa salati ya ubangiji na ga mahaifiyata tana kira ga ni kuma ina sallah sai kawai ya ci gaba da sallah kaga bai je ba ta sake zuwa kashe gari aka sake haka ta sake zuwa kashe gari aka sake haka karshe ta masa mummunan addu'a sai gashi nan karuwa ta ciki kuma ta ce shine amma kusa inda matsalan jireju sallan da yake ba ta farilla ba ce tana fila ce sannan lokacin da ya kara sallah ya je ya same ta mana bai je ba sai ya ci gaba da ibadansa to wannan ibadan da yake yin bai kai wancan biyayyen uwar muhimmanci ba saboda ka gane cewa koda kana ganin babanka zai fahimce ka kazo ka zauna kana dan tilawa a masallaci akwai inda kake so ka isa sai ya aiko kaninka cewa ana kiranka a tunaninka babanka yana da fahimta na addinin da in yaji abin da kake ransa ba zai baci ba to kana gamawa zuwa inda kai sa target din nan maza ka je kuma ka amsa kiran nan in yace ai kaza kuma dole ai kazan nan Allah ya jika malam albani yace ka gama yin wanka ka sa kaya ka goge ka fito da fararen kaya sai babanka yace aje a yashi kwatan nan to in dai aljanna kake nema ya san kwatan shine aikin da ke gabanka a lokacin wallahi kana ki kuma zaka sha wahala ranar alkiyama saboda ka lallai biyayya wa iyaye shine aiki na biyu da Allah subhanahu wataala ke so ina ga ayoyin da hadisan ko ban fassara su bai wanci mun san su to sannan sai na uku shine mene aljihadu fi sabilillahi yin jihadi fi sabilillahi idan an ce jihadi dukkan wani nau'in kokari da za a yi don ganin addini ya ci gaba yana cikin jihadi ai yanzu da muka zauna muke wannan karatun Abdalul jihad jihadun nafs idan an zo ana magana jihadi wanne ne yafi shine mutum ya yaki da zuciyarsa ko kafin ka fito ka zo sallah sai ka daure kafin ka zo wajen wa'azi ka zauna sai ka daure kafin ka dauki kudi ka ba sadaka sai ka daure kafin ka je kuma inda za a je a kara nan kan ko mutuwa ko rayuwa kaga ai sai an daure sai an yaki zuciya tukunna to sai mutum ya zamo ya yaki zuciyarsa sannan kuma ya zamo ya biyo da sauran dukkan wani yunkuri da kokari da mutum zai don addinin Allah ya ci gaba sunansa jihadi zaman da muke maka karatu anan insha Allah muna fatan Allah ya karbe shi a matsayin jihadi bawan Allah da ke dauka yana yadawa muna fatan Allah ya karba a matsayin jihadi wanda yazo ya zauna don ya fahimci addini ya aiki da shi muna fatan Allah ya karbe shi a matsayin jihadi taron wa'azi da muke zuwa muna fatan Allah ya karbe shi a matsayin jihadi mu a san wajen mu muna da wayanda suke ba musulmai ba kuma muna zuwa da awa zuwa gare su ko ba ku da irin wannan matsala anan amma can muna fama ko a kwanakin nan dai alhamdulillah a cikin hutun nan an yi kam na musamman dai a local government din mu wanda kuma yana ga an samu mutanen da sun kai 3000 wanda suka karɓi musulunci a dan wannan lokacin to muna nan da su har yanzu na'am a can garjo local government eh muna da miya miya garin mutane ne wayanda suke kusan kawai abinda suka sani a yi noma a shagiya da matansa guda 5 ko guda 7 ko 10 su haɗu a gona su yi noma kaga ya cika rumbuna da yawa yayi buhu ya fi dare a shagiya dai kawai a yi abinda za a yi na arnanci a cika rai da sauransu ana samun musulunta su kullo na faɗi wanda ya faru a yanzu ne dan kwanakin nan cikin hutun nan da na je kafin in dawo eh to yana faruwa da yawa akwai wani gari sirri shi ma gunduma ne musamman a local government din su ma duk wayannan irin su ne gaskiya to amma tangode idan aka je aka dan gaisa da su aka dan abun nan kar ka manta ba mu fara yin wannan aikin ba sai da aka fara zuwa kuma daga can daga Jos ake zuwa ana nuna musu majiji ana ce kuna zaune da musulmai local government daya suna aiki suna cinye kudin ku suna kaza ana hada mu rikici da su bayan da mun zauna tun daga iyaye da kakanni bamu taba jin tashin hankali tsakani ba yanzu sai idanun su ya fara bodewa suna ce ai kudin ma musulmai ai kaza ai kaza ai kaza mu ma azzalumai ne to Allah ya sa aka ankara aka fara tashi kuma ana kiransu zuwa ga musulunci kuma tangot alhamdulillah suna musulunta sosai sosai yawa suna musulunta sosai sosai mutum daya mutum biyu wani da iyalansa wani shi kadai wani mata ta musulunta miji bai musulunta ba ai tai dai shi ma daga baya shigo wani kaza wata ranka ji kuma sun shiga da yawa duk ana samu wannan a kullun samun karuwa ake yi shikenan shine shine sarkin musulmi ya zo kuma har akwai makaranta ma na musamman da aka bude a miya wanda karkashin jagorancin sarkin musulmi aka bude don karantar da wayannan sabbin musulunta din to amma dai babban kalubalen da muke fuskanta shine karantar da su babban kalubalen kenan zaka je a cikin jeji suke rayuwa suna da gidajen cikin gari suna da gidajen jeji wanda in damuna ta yi za a koma can ne kawai a tare gona a yi ta noma. Idan kuma an riga an kare noma kaka a ta yi an saka amfani a rumbu, za a dawo gidajen cikin gari kuma a zauna a gari a tirani a yi ta bukukuwa na al'adu. To sai zama a irin wannan lokaci idan ya zamo sun kare noma din nan, to a lokacin ne za ku je ku samu attention din su, ku kira su kuma za su yadda. To wancan na can jejin, wancan na can jejin, wancan na can jejin, hada su a karantar da su yana bada wahala. Yawan masu aikin kuma ya kasa, tattalin arzikin da za a yi aikin da shi ya kasa, sai ka samu sun musulunta amma sun shekara guda kuma ba wanda ya je ya karantar da su wani hagu. Kaga sun karɓi musuluncin da baki amma ba su san ma yaya ake yin sa ba. Kaga duk wannan da'awa ne. Wani lokaci ka samu in an yi rashin dace, ita ce ma da'awar, in an rashin dace kuma sai ka samu wanda kuka yi farautansu suka musulunta, sai a samu wasu kuma wanda ba ku ba sun je suna karantar da su. An fahimta abin da nake nufi? Mafi yawa in kaga mutum na kokarin maganan a shiga musulunci ko a yi tarbiyya, ahlus sunna ne. Haka ne? Wanda ba shi ba baya da wani kyau da tarbiyyar mutane, kawai shi damuwarsa shi ku bi shi. Shi ku bi shi kawai ku girmama shi ku kambama shi, shine mutunci a wajensa, shine kuma alaman cewa kuna da tarbiyya. Amma don da'an ku Allah in shi ba ku girmama shi a wajensa, ku ba masu tarbiyya bane. Haka ne? To sai ka samu sau da yawa za mu yi yunkuri mu je irin waɗannan wajeje ko muna da alaka masu kyau da su kuma alhamdulillah suna karɓa. Amma karancin mun san yasa wani lokaci kuma ka samu irin waɗancan sun je sun dora su kuma akan wani abu daban wanda ba shine musuluncin gaskiya ba. To wannan kalubale ne gaskiya da muke fuskanta. Allah ta'ala ya ba mu ikon magance shi. To duk wannan muna magana kan aljihadu fi sabilillahi. Aljihadu fi sabilillahi. To da haka anan kuma sai mu ce biyayya wa iyaye akwai na wajibi, akwai na mustahabbi. Aljihadu fi sabilillahi akwai na wajibi, akwai na mustahabbi. Za mu iya gane wannan ko sai na misali? Akwai abin da iyayenka suna da bukatun sa na dole, to wannan wajibi ne ka yi shi. Idan aka samu cin karo tsakaninsa da zuwa jihadi, to za ka gabatar da yin na iyayen ne akan na jihadin. Amma da za a samu kuma abinda suke bukata na dole, ka yi kokarin yi, sai wasu abubuwan da suke bukata wadda ba na dole ba, ko da baka nan zai iya gudana, to a irin wannan lokaci idan jihadin kuma ya zama dole, za ka ajiye biyayya wa iyayen ka je kai jihadin. A ina jihadi ke zama dole? Yana zama dole ne a wajeje guda hudu. Waje na farko, idan an riga an gamu, an riga an bi tafilin daga, za a fara karawa. Da ka hango suka ce kai mutanen nan ba sun bi karfin mu, to ai ni in banmanta ba ma babana dama ya ce za mu yi kaza kaza kaza, yanzu farka dawo kai wancan. A tsakaninka da Allah dai, Allah ce ya ayyuhallazina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahafan fala tuwallahumul adbar wa may yuwallihim yawmaidhin dubrahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabin minallahi wa ma'awahu jahannam. Kaga an samu matsala tunda an ce ga ya juya da hushin Allah, ga makomansa jahannama. To a lokacin ba komawa zuwa ga mai iyaye suka ce kuma ya riga ya zama dole yanzu kan, saboda an riga an hadu. Na biyu, idan shugaba ya ce a fita, shugaba ya gama hasashensa ya hango akwai matsala in ba mu je muka yaki mutanen nan ba, don haka ya sa rana ya ce duk matashin da ya kai shekara kaza zuwa tsohon da bai kai shekara kaza ba, rana kaza dole za mu haɗu mu fita mu je mu yaki mutanen nan. To wannan ma ba fashi kuma, ba wani maganan ai a gida akwai kaza kaza, in dai na gidan ba dole ba ne. Mu gane fa, sai in na gidan ya zama an sauke na wajibin, yanzu wannan din na mustahabbin ne muke wannan comparison din. A iya samu yawa dole sai ya je,
amma in yaro karami ne
shine sai ya nemi
izini, sai dai kin yakin ya zo garin
shine na uku kenan. To a wajen shi baligi din ma akwai bukatun neman izinin iyayen, kuma idan ya nemi izinin su sai ya zama wasu na da wata bukata ta dole. Mahaifiyarsa ba ta da lafiya, duk rana sai an kai ta asibiti, duk sati sai an kai ta asibiti. Idan an je can za a kai sati biyu ko uku, ta yi misin din ganin likita na sati ɗaya ko biyu ko uku, zai yi affecting din rayuwarta. Bayi da wanda zai kai ta sai shi, shi dole a yafe masa, ba zai je jihadin ba. Yanzu wannan na wajibi ne shi, idan ya ga dama ya yafe, ya yafe ko bai yafe ba dole ya tsaya mata biyayya, ko shugaba bai yafe ba dole ya tsaya mata biyayya, saboda dole ne wannan biyayya, rashin yinsa zai fada da shi cikin mushin Allah. Amma yanzu yana da wanda zai yi mata, kuma ya lallabe ta ta amince, kaga ya sauke na wajibi. Maybe yana da ɗa wanda zai iya yi, dan karamin yaro ne, amma zai iya kai ta asibitin a mata abin da za a yi, kaga ya sauke na wajibi, ya je na mustahabbi. To sai shugaba kuma ya ce a fita, to yanzu wancan fitan ya fi zama dole, shine ya ayyuhal ladina amanu ma lakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi saqaltum alal ardi araditum bil hayatid dunya min al akhirah famal hayatid dunya fil akhirati illa alilko sayta illa tanfiru yu'adhibkum adaban aliman haka ne wa yastabdil qauman gairakum kaga rashin zuwa din na kai mutun zuwa ga azabar Allah kenan saboda yanzu shugaba ne yace a fita fita ne na dole kuma bai da wani abin da zai yi wa iyayensa na dole amma in akwai abin da iyaye suke bukata na dole dan acaba ne shike fita da wannan acaban ya samu abincin da zai kawo musu ko shugaba ya ce aje zai ce ni fa iyayena suna gida ni nake ciyar da su in kuma ban kawo abincin ba ba za su rayu ba yanzu wancan din yafi zama dole mun bambanta tsakanin abun nan din gurayu yawa to sai na uku kuma shine lokacin da ya zamo an shigo garin mutane har na sun riga sun shigo kowa za su yake ku sai aka ce to dole kowa kuma sai ya fita a yanzu to ba maganar wani excuse kuma in wancan uzurin ba na dole ba mun riga ganewa fa sai idan uzurin iyayen nan an soke na dole an shiga na mustahabbi amma in shi ma na dole ne to shi za a gabatar don shi Allah ya fi so kafin wannan din amma idan wannan din na mustahabbi ne an sauke na dole to sai a je zuwa ga wannan kare mutanen gari saboda wala tulqu bi aydikum ila tahaluka idan kun bar su kuma za su halakar da ku dole ku tsaya ku yi difa'i sannan sai na hudun kuma shine idan yaki din ya ayyana akan mutum yanzu za a je yaki sai zama akwai irin makaman da za a yi amfani da su ba wanda iya amfani da wannan makamin sai kai to shugaba zai ce wani dole fa a je da kai domin in ba mu je da wannan makamin ba mutanen nan za su iya gamawa da mu shirin su yafi namu wannan abun kuma ba wanda ya iya shi sai kai wannan jirgin yakin ko wannan motar yakin ko kaza ba wanda ya tukawa sai kai wannan bindigan ba wanda ya sarrafa wannan bindiga sai kai yanzu kai dolen ka sai ka je ya zama maka dole amma da wani sharadi iyayenka ba su da bukatan ka bukata na dole amma idan akwai bukata bukatar da in ka tafi za ta shafi rayuwarsu anan ma fa dole a san yanda za a yi sai dai a san yanda za a samar musu mafita ta bangaren shugaba sannan kuma kai sai ka je kai wancan aikin da ya zama dole kai za ka yi shi to da aka samu ta'arudi tsakanin biyayya wa iyaye da kuma jihadi fi sabilillahi za a gabatar da wanne biyayya wa iyaye amma idan biyayya wa iyayen ba na dole bane na mustahabbi ne jihadin kuma na dole ne to jihadin za a gabatar amma idan ya zama biyayya wa iyayen ba na dole bane shi ma jihadin ba na dole bane baya cikin hudun nan da aka ambata har yanzu dai za a gabatar da biyayya wa iyayen nan ne an gane ko to dan haka wayannan abubuwa guda uku Abdullahi dan Musa yace da na buƙaci ya ƙara mun da ya ƙara mun wala wastazattuhu lazadani da na buƙaci ƙari akan ukun nan da ya ƙara mun ashe kenan mai wayo da hankali idan yana magana da kai yakan iya gane alamun ka kosa ko baka kosa ba Abdullahi da Mas'ud ya gane cewa yanayin annabi har yanzu idan na buƙaci ƙari zai iya ƙara mu bai kai matsayin kosa wanda kana mar magana wa malaminka sai ka ganshi dai baya son maganan hankalinsa yana wani waje kai kuma sai kai ta dagewa sai ka takura shi a'a ba a haka kai kawai idan ka kalle shi ka gane yanayinsa yana da bukatan ci gaba da magana da kai ko bai da bukata to lokacin da ka gane bai da bukata sai ka kyale shi amma idan ka fahimci yanayinsa ya nuna cewa bai kosa ba to sai a ci gaba da tattaunawa ko eh wannan yana faruwa wajeje da yawa ustadai saboda son alheri da kudin alheri ina tuna lokacin malaminmu Professor Isa Ali Ibrahim Fantami idan yayi karatu a Bauchi idan ya gama karatu karfe 8 da wani abu ko karfe 9 idan ya fito kafin ya fita daga cikin masallaci wannan ya jashi wannan ya jashi wannan na so su gaisa wannan na so ya yi fatawa wannan na so ya complain zai iya kai karfe 10 bai tafi gidansa ba a wannan akwai rashin kyautatawa ya kamata ya gama karatu sai a bar shi ya tafi gidansa to amma idan ya zama an fahimci kuma yana da lokacin da din ya zauna yayi hakan bai yi ba matsala to kai zaka iya gane haka a matsayin ka na mai hankali mai wayo don haka Abdullahi da Musa yace da na buƙaci ya ƙara mun da ya ƙara mun suka ce anan kenan ana iya amfani da ƙarina wajen ɗaukan hukunci ƙarina wata alama da za ta nuna ma wani abu to sai ka gina hukunci akan wannan alama da ka gani din in alama ne na yi sai a yi in alama ne na bari sai a bari don haka ce da na buƙaci ya ƙara mun da ya ƙara mun na'am ya kosa da karatu sai a bar shi ya huta haka yake ba zai abin nan ba an san karatun na kura da namu ne yanzu akwai bambanci gaskiya tarbiyyar ba iri ɗaya ba ta sha bamban kwarai da gaske na dadin suna da lura yawanci talibul mutaallim din nan an yi shi kuma ana bashi muhimmanci yadda ya kamata na yanzu kuma na yanzu kan kusan ɗaliban su ne suke so malamin ya yi abin da suke so abin da yake faru ko wa'azi zaka zo kai yanzu in ka zauna anan zaka yi wa'azi daliban in baka mai da hankali ba su za su iya dora ka akan abin da zaka faɗa in ba wannan din ka faɗa ba kuma zaka samu matsala da su sai ka zama mai hankali da sanin me kake yi kuma ya zama Allah kake targeting a cikin aikin ka ba su ba to he ka ga ya musu gaskiya ko suna so ko ba sa so wanda za a tafi da shi a tafi da shi wanda ba za a tafi da shi ba sai yayi gaba ko to ina fatan insha Allah duka ya zama an tafi to tsarin mu na dadin ai ne yanzu da tsarin ku na da ya sha ban ba akwai bawan Allah da muna karatu da su a gida kusan irin kundattawa haka wannan da dan bulogul marami wannan da mutum da kan ko kitabul tauhid wani lokaci da na dawo garin nan da zama gaba daya wallahi suna so su dora karatun amma suka kasa dorawa sai daga baya dai suka kare suka kira ni suka ce malam akwai malam wane tunda ka tafi yanzu ba ma karatu to muna so mu ci gabar karatun a wajensa amma ya kake gani malam kai dan wai haka nace ahaba ku kuwa sai nake garin wannan bai kai sai an tambaye ni ba ma bismillah da gudu ko ku je ku yi karatun ku to amma sai daga baya nake ta tunanin su tunanin suna ba su cewa idan suka je karatu wajensa ba izini na kamar suna gaba su mutunta ne ba kenan kaga wannan tarbiya ne irin na mutanen da mu kan ne yanzu irin wannan misalan suna da yawa dai Allah ya shirye da mu Allah ya sa mu dace na'am
sai da izininsa
gaskiya tsarin da haka yake tafiya amma mu kan zu talibul mutallim din ya dan mutu abin ya zama dai ga wani dai muna tafiya Allah ya datar da mu Allah ya ba mu ikon gyarawa to ana nuna lokaci yayi insha Allah da ina ga za mu wadatu da wannan din da fatan Allah subhanahu wataala ya datar da mu na'am na'am idan larura ta kama mutum akwai janaba tare da shi ga lokaci zai wuce sai yayi taimama sai yayi sallah daga baya kuma sai ya samu ruwa shin zai yi wanka ne kuma ya sake mai da wannan sallah ko ba zai sake ba wannan tayi insha Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasu mutane guda biyu sun zo sun same shi suka bashi labarin cewa janaba ta same su basu samu ruwa ba sai suka yi taimama suka yi sallah daga baya kuma sai suka samu ruwa lokacin sallan bai wuce ba ɗaya daga cikin su sai yayi alwala sai yayi sallah ɗayan kuma sai bai sake sallah ba sai ya ce ma wanda bai sake sallah ba ka dace da sunna shi kuma wanda ya sake sallah yace kana da lada biyu to da mai lada biyu da wanda ya dace da sunna wa yafi wani wannan ai ba bukata a wannan ma wanda ya dace da sunna shi yafi wanda ya dace da daidai shi yafi amma wannan lada biyu ladan sallarsa ta farko lada na biyu ladan ijtihadinsa tunda wanda ijtihadi ya dace lada biyu wanda ijtihadi ya kuskure lada daya to ijtihadin da kai naka sake sallan ma an baka ladan ijtihadin tunda ya yi kokarin ganin cewa kamar hakan shi yafi ne sai yayi hakan ya samu ladan wannan kokarin ma amma wancan da ya dace ai kat kenan a wannan ka Allah kawai san yawan ladansa Allah kawai san yawan ladansa amma aka ce an dace ai kat kenan ai eh kat kenan don haka mutum ba zai sake ba
dole za a samu irin waɗannan
kazini ya da kyau wale biyu
saboda karatun ne ya canza
okay
ba tsari na baya lokacin da kai ne mama kai sallah
matuƙar lokacin sallar bai
kuta maka samu
ruwa a ada fil waqti
ba za ka rama ba
haka yake
ka'idar
a'ada fil waqti haka suke cewa to amma abinda malamai yake cewa ai an sanya taimama ne ta zama dalili na yin sallah idan ba alwala ba ruwa ko kuma ba za a iya amfani da ruwa ba sai aka ci a taimama to duk abin da ka san alwala za ta maka taimama za ta maka ba bambancin su kawai wannan an samu ruwa wannan ba samu ruwa ba
ya faro da wani abu mala
ta
lokaci ne yake na sanyi kuma mai tsanani wanda in mutum ya yi amfani da ruwa zai cutar da shi
shi ne zai magana kai
mala to shi ma sai in dawo fikihun in ce mai ahadi yayi maza ya kasa mutane kashi biyu ya ce akwai wanda ya mafarki illa an ya talibe ce bai halatta ga mutun ya zo wa iyalinsa matakar ya san ana sanyi ba tare da ya tarada abin dumurwa ba wannan magana da kyau da ka mutun sai ya tarada abin dumurwa sai yayi wankansa haka to amma wanda ya mafarki kuma fa shi ba tsarinsa bane mafarkin ya zo masa kuma ya nemi yadda zai yarasa sai yayi taimama matakar ya san wanka da ruwan sanyin zai affecting din rayuwarsa sai ya taimama sai ya zo ya salla haka to ko da daga baya kuma ya samu ruwan zafin ko ya samu ruwan kaza ko kaza ba matsala sallah ta yi insha Allah an wuce eh insha Allah wallahi a'lam wa alaikum assalam wa rahmatullahi
wa
barakatuh shafa akan hubbi to shafa akan hubbi dan ce hubbi safa ce ta fata safa ta fata idan ke ta mata hufi kai tsaye dai kawai to idan mutun ya sa hufi yana da alwala ya halatta idan ya zo alwala ta gaba ya shafa akan hufinsa ba sai ya cire ba idan yana garin su bai yi tafiya ba an bashi kwana daya 24 hours amma idan ya bar gari kuma yayi tafiya an bashi kwana uku sai dai idan janaba ta same shi to sai ya cire kuma yayi tsarki amma idan fitsari ne ko kashi ko bacci ba matsala da zaran ya zo alwala kawai haka zai sai shafa kai ko shikenan ya gama akwai maganganun kasan zai shafa ko kai ko zai shafa duka hadisin Ali ibn Abi Talib Allah ya kare da gare shi ya warware yace law kana dini bil ra'i la kana aswal khuffi awla bil masih min ala walakin ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahir khuffi yace da addini da ra'ayi ake yi da kasan khuffi shi yafi dacewa a shafa fiye da saman tunda shi ake takawa yace amma ba ra'ayi bane na ga manzon Allah yana shafa saman khuffinsa zaka saman kawai zaka shafa haka kawai shikenan ka wuce wajen amma da sharadin ka saka su kana da alwala kuma iyaka kwana ɗaya in kana garin ku in kai tafiya kuma kwana uku da hufi da safa duk hukuncin su ɗaya ne zaka iya musafa ma yanzu ana son yin nan in dai kai alwala sai ka sa safa a kafarka sai ka zo zaka saki alwala shafa kan kafan kawai ka wuce wajen amma kwana ɗaya in kana garin ku kwana uku in kai tafiya kuma dole lokacin da ka sa din kana da alwala wallahi alam
to
to
muna ba maka
wa banda saba go eh malamai sun kawo littafa da yawa na abin nan dinnan cewa almasu alal jawrabaini shafa akan safa guda biyu yana nan sun kakkawo shi kuma da bayanai da yawa dai na malamai da abin nan din dalilan da suke goyon bayan haka ai a fijo ka an bambanta ma cewa kuffin ma dole ya zamo ya kai tsawon sa kaza sannan bai tsage ba in tsagon ya kai kaza 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 da sauransu Allah ya saka musu da alheri Allah ya musu albarka duka eh fijo ne kuma ai ba wai mun ce kar ai fijo bane eh shine jigo din insha Allah shine jigon kai dai abinda muke fata kawai ya zamo duk abinda zamu yi akwai goyon bayan Qur'ani da Sunna ko insha Allah su ma ijtihadi suka yi ta yi kuma da yawa sun yi daidai yan wajeje kaɗan ne ake iya samun wasu abubuwa din kamar yadda kuma akwai abin da ko a yanzu dole sai ka samu bambancin ra'ayi duk yadda aka yi sai ka samu wannan haka rayuwa ta gada kuma muka duba yadda suka yi karatun a da wasu idan mun zo ana irin wannan magana sukan kasa yi mutane su ce muna zagin fiqh ko kaza kaza wanda sai muke ganin kamar rashin mana adalci ne haka kusan babban malamin mu dodon yan bid'a Abdulsalam bin Abdul Halim Ibn Taymiyyah Al-Harrani shi yayi littafi musamman Raf'ul Malam ala a'immatil a'lam littafin da ke ɗauke laifi akan manyan malaman nan na fiqh kar kai tunanin suna da laifi don sun ba da fatawa sabanin abinda ka sani na Qur'ani ko hadisi ba laifi bane saboda me yasa a lokacin iyaka ijtihadin su kenan kun farin maka misali kai yanzu dan zamani malaman da zaka ji malami yana neman hadisi guda daya idan yazo ya zauna sai ya aje dabino a gabansa bayan sallar isha'i da kofin ruwa ya dan dauki dabino yana dan tabawa yana dan kurbar ruwansa dai haka ne yadda ba zai yi bacci ba wallahi sai ya kai asuba yana neman hadisi guda daya Al-Bukhari zai same shi kuwa Muslim kuwa ina ya je ya dauko Bukhari ya buga bai samu bai dauko Muslim ya buga to gara ma irin su Bukhari in yana neman a sallah dai akwai kitabus salati to idan ka je Muslim lokacin kafin Imam an-Nawawi ya maida shi wannan zari ba kitabus salati ba kitabus siyami azbil littafin yake kawai ina zaka fara idan ka dauki su musnad kuma zaka samu littafin ya haka haka zaka zo ka zauna ka bude can kana neman hadisi ina ko a cikin kwanaki biyu nan to amma mu yanzu akwai zamani akwai hadisin da nake nema ba system ba nuna na zo na yi ta neman hadisin nan na kai kwana biyu ko uku ina neman su wallahi kuma har a yanzu akwai wani karatun da zan yi akan wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim akwai wani hadisin da na san shi tun na falalan wannan al'umma da basu ga annabi ba amma sun yi imani da shi amma hadisin in samu shin gane wayar wato in gane ingancin sa ina ta neman sa har yanzu na kasa samu shi
to irin wannan dai amma yanzu dai zamani ya bada dama da bambancin wayancan na dan yi misali da kaina saboda rashin system din a lokacin da nake neman abun yanzu in ka zauna da waya kawai mai kyau kai haka ka danna shin Google zai baka amsa ko ba haka bane idan kana da maktaba shamila a cikin computer maktaba shamila yana ga karamar yanzu sai take dauke littafi guda 40,000 kwaya 40,000 haka yasa maktaba shamila tana dauke littafin da sai ya cika masallacin nan idan kai klikin kalma guda daya innamal a'malu binniyati kana neman hadisin ai nake anniyat in ka danna kawai duk hadisan da suke da anniya a cikin su za su fito maka a system ɗinka sai ka zabi wanda kake so to kafin wannan ai an sha wahala wanda yana ga arna ne suka fara yin mana littafi wanda yake mu'jamul mafaharis wanda yake zai baka dama ka gano ina zaka samu hadisi to kafin wannan wahalan da suka sha basu da kayan aiki haka sai suka yi abin da ijtihadi to yanzu kuma kayan aikin sun yi sauki wannan sai ya bada dama ilimin ya kara fadi to hakan yasa muke ganin abubuwa din kamar haka amma har yanzu ba san fi mu ilimin ina tabbatar muku yadda yake fara malaman da suka karantar da su in ka je ka zauna a gaban su wallahi zaka samu ya haddace risala ya haddace muktasar ya haddace kaza haka ne yanzu gari nan zan zauna in yi tafsiri ko ahalari ban haddace ba idan ka samu malaman da
bayan ya haddace su ba su sai da
to ka gani kaga ilimin na nan a wajen su a yanzu idan nazo na dauki littafi ina karatu musamman wayancan classical sources din da nayi bayani akan su tun farko zan yi amfani da su irin su Ibn Jarir at-Tabari ni na kare ma na ajiye shi ma nace kai wannan a yanzu ba ni da lokacin sa irin su Qurtubi idan nazo na dauka ina neman abu ne guda ɗaya sai ga ya kai shafi 10 yana magana akan sa wallahi wani lokaci sai in ji ba zan yi ba akwai abin da nazo kawai tsallakawa nake lura da su nake magana da su da ni ma kaina ni wane ne to su fa na da sai da suka karanto a wurwaje suka zo kuma suka zauna suka rubuta wannan din ka je ka dauki littafin malami guda daya a ce ka karanta daga farko har karshe yanzu ya ishe ka rayuwa wallahi wallahi ka karanta littafin Ibn Taymiyyah shi kadai ya ishe ka har mutuwanka to Imam Malik in banda mu waɗannan wannan littafin ya rubuta wanda yanzu yake circulating ina ga shi kadai ne amma yaya albarkan da Allah ya sa wa ilimin kuma ka ce zaka zage shi yanzu ka gani duniya sai ta yi ci akan ka Allah ya sa albarka wa abu to irin wannan yana da muhimmanci mu gane su in an ba ce mai halali ya kuskure a waje kaza ba wai muna nufin cewa abin da ya duka ba daidai ba dan wannan abin da ya kuskure shine muke cewa kawai ga hadisi ya nuna ba daidai bane a gyara wannan kuma a zamanin sahabbai ma an samu haka to Allah ta'ala ya taimake mu za ka karaji da Allah a muna fahimtan wai ba mu son bige ko muna kaza kaza muna tare da fiqhu 100% amma muna karkata inda dalili ya karkata inda ba dalili mu kan dan ajiye mu ba da hakuri insha Allah Allah ya datar da mu zuwa ga daidai Allah ya gafarta mana kurakuran mu subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wallahu ta'ala assalamu alaikum